بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. kwanan wata yau 12 ga watan al-Muharram shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 7 ga watan 7 shekara 2025 shekarar miladiya. Dan uwa, zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Zahabi alaihi rahmatullah. Zamu dora ni ƴan uwa daga dogon hutu da muka tafi kusan watanni masu dan yawa, wanda yau Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddara wasa ya ba mu iko da dama mun dawo kuma zamu ci gaba insha Allah ta'ala. Kamin darasin mai dora, zan yi amfani da wannan dama mu yi addu'a ta musamman ga shugaba Malam Umar, wanda a cikin wannan hutu da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke kayansa, wanda kusan shi ne ya assasa wannan karatu da muke gabatarwa mai albarka. Muna fata Allah madaukakin sarki ya jikan Malam Umar, Allah ya gafarta masa, Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka kabarinsa, dukkanin ayyukansa na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya karba masa, ayyukansa kuma na kurakurai Allah ya yafe masa, dukkanin darussa da ya assasa a wannan masallaci Allah madaukakin sarki ya bashi ladansa. Mu kuma da tamu ta rage, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon yin aikin alkhairi domin tadda su. Ɗan uwa masu albarka, idan zan iya tunawa tunda ni na sa shaida lokacin da muka yi karatu na ƙarshe, mun tsaya ne a kabira ta 30, al-kabiratu salafun, kabira ta 30, wanda kabira ta 30 tana bayani game da al-kadhibu fi ghalibi aqwalihi, na daga cikin manya-manyan laifi da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shine ƙarya a cikin mafi yawa daga cikin maganganun mutum. Ya kasance maganarsa mafi yawancin ta ƙarya ne. Idan zai magana guda 10, to idan ka bincika zaka samu 6 ko 7 ƙarya yake faɗa. To idan ka ji an ce da mutum wani maƙaryaci ne, sunan title din ya bi shi, siffar ta zama tasa, to shine irin wannan. Amma mutumin da yake wani lokaci harshensa zai kubuce ya ƙarya, wannan baka kiransa da maƙaryaci, tafa, to wannan za ta bi shi. To wannan shine kabirar da mala yake bayani akan ta. Mala ya kawo mana wasu ayoyi da hadisan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Mun tsaya ne daidai gabar da mala ya ce wa fi sahihaini, to amma za mu dawo baya kaɗan, daidai farkon shafin, shafi na 197 a masu bugu irin nawa, shafi na 197 wanda suke da bugu irin nawa, farkon shafin za mu fara saboda ya ɗan fi kusa, ya ɗan fi kuma dacewa da gabar da za mu tashi a kanta insha Allahu ta'ala. Mala ya ce fa yanbaghi lil muslimi an yahfaza lisanahu 'anil kalami, lallai abu ne da ya kamata ga kowanne musulmi da ya kiyaye harshensa anil kalami game da zance ko magana, illa kalaman zaharat fihi almaslahatu, sai dai zancen da maslaha ta bayyana cikinsa karara. Kaga lallai wannan zancen da zaka yi akwai gyara a cikinsa. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, ya kasance zance ne da ya kunshi zikiri, ambatan Allah, karatun alqur'ani, sulhu tsakanin mutane, yin wani abu tattaunawa wacce take gyara ne a cikin al'umma, ko hira da mutum da zai yi da iyalinsa wanda babu cin nama a ciki, ko hira da mutum da wacce zai da dan uwansa wanda babu cin naman wani a ciki, babu shiga, babu kutsawa cikin mutuncin wani a ciki, wanda duk babu laifi a cikinsa. Duk zancen da yake ya bayyana maslahati a cikinsa, to babu laifi sai mutum yayi. Mala ya ce fa inna fi sukuti salamatun, domin a cikin shuru, ka ja bakinka kai shuru, matukar abin da zai fito daga bakinka ba alkhairi ba ne. Mala ya ce a cikin wannan akwai kubuta, akwai aminci. Mala ya ce wassalamatu la ya'diluha shay'un,
kaga ko mutun ya kubuta ya samu aminci to babu abin da ke daidai da wannan a cikin duk wani abin da kake gani ka samu na rayuwa ya kasance ka kubuta addininka ya kubuta mutuncinka ya kubuta dukiyarka ta kubuta kaga wannan babu wani abu da yake daidai da shi a cikin sa'ada ta rayuwa a cikin jin dadi da zaman lafiya na rayuwa dan kuwa ko shakka babu shiru al'amari ne mai girma shiru yana kawata mutumin da yake mai karatu ko mai ilimi shiru yana bashi martaba yana kuma bashi kamewa da takatsantsan shiru yana bawa mai mulki kwarjini a cikin wanda yake mulka shiru yana jawa ga magarin mutane zama lafiya da ƴan uwansu mutane idan mutum malami ne zaka ga matakar yana shiru akan abin da bai shafe shi ba yana shiru akan abin da bai sani ba to kurakuransa za su karanta duk malamin da zaka tambaye shi wata mas'ala ta ilimi sai ya bi ta bidiƙa sai ya tantance hakikanta sannan ya baka amsa to wannan zaka ga kurakuransa kadan ne sama da malamin da duk tambayar da ka jefa masa sai ya cillo maka amsa nan take kuma babu nazari shiru yana taimakawa mai ilimi hakanan shiru zai taimakawa mai mulki wajen yawaita kurakuransa duk mai mulkin da ya kasance yana da yawan magana zaka kwarjinin sa rabuwa yake kwarjinin sa zubewa yake mutun ya zamto sarsar mai yawan magana mai yawan surutu to lallai duk kimarsa duk darajarsa a wajen mutane zaka samu kurakuransa sai sun yawa dama man kasura kalamuhu ne kasurat ghiltatuhu duk wanda zancinsa ya yawa to sai zamiyarsa da kurakuransa sun yawa akwai wani balaraban ƙauye da yake halattar majalisin imamu sha'abi alaihi rahmatullah yana zuwa ya zauna ya saurari darasi na hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ne da yake ya kasance yutilu sumta duk lokacin da aka zauna yana tsawaita shiru baya yawan magana zai ji darasi ayi karatu a zubo hadisi ya ji abin da ya ji ya dau abin da ya dauka ya yi malam godiya ya masa sallama ya tashi ya tafiyarsa wataran shine aka tambaye shi aka ce masa lima la ta takallam dan me baka yawan magana baka yawan surutu kullun sai dai shiru sai ce asma'u ya bada wata amsa mai ban kai yace asma'u li ata'allam wa askutu fa aslim yace asma'u ina sauraron karatu ne li ata'allama dan na koyi abinda ake karantar da ni kuma na koya insha Allah ta'ala sannan ina yin shiru ne dan na kubutar da kaina da abinda bai kamata a ce na shiga ciki ba amsar dai ba su kiyar ina zuwa na saurari karatu ne dan na koya kuma alhamdulillah ina koyar abinda nake koya shi ko shiru ina yin sa ne dan na kubuta daga shiga abinda bai shafe ni ba idan abu ya shafe ni babu laifi wannan sai mutun ya magana shi sa babban sahabi Abu Darda Allah ya kara masa yarda yake cewa inna ma ju'ila laka udnani ithnatani wa famun wahidun yace an ka kalli yanayin halitta dan adam da kyau zaka ga Allah madaukakin sarki da ya tashi halitta kunne sai ya halitta maka kunnuwa guda biyu amma baki guda nawa ne guda daya yace hikimar wannan shine litasba akthara mimma taqulu dan ya kasance jinka yafi yawa sama da abin da kake faɗi an fahimta ai shi sa kunne ya fi yawa kunne guda biyu ne baki kuma ɗaya ne ba a so zancanka ya fi yawa sama da abin da kake saurara a'a ya kasance sauraron ya fi yawa in ka zauna cikin mutane ya kasance abin da zaka ji daga wajensu kai ya fi abin da zaka gaya musu ko hira ake tattaunawarka da kutsawa cikin labarai musamman labaran duniya da ba su da haƙa'iƙ ba su da tabbas to saurarenka ya fi maka alkhairi sama da me yawan bada labarinka ka kalla da kyau kaga duk mutumin da yake yawan bada labari a majalisa duk mutumin da yake idan aka zauna kawai shi za ka rinka ji yana magana wallahi da wahala baka same shi makareci ba da wahala duk mutumin ku da baya yawan magana a cikin mutane to wannan za ka ga yayi kwarjini a cikinsu haka mal Abu Darda Allah ya kara masa yarda ya faɗa shi sa ɗaya daga cikin mawaka Abu Al-Atahiya yake cewa as-sumtu zainun was-sukutu salamatun fa idha nataqta fala takun mihzaran, yace wala in nadimta ala sukutika marratan falaqad nadimta ala alkalam miraran, yace asumtu zainul shuru adoni kaye ne da yake kawata ma'abucinsa shuru ba, yace wasukutu salamatun, hakanan shuru amintuwa ne kamar yadda malai ya faɗa a cikin gabar da muka karanta. Yace fa idza naqta, duk lokacin da ka bude baki ya kamata kai magana, idan kai magana to fala takum mihzaran, kada kasance mai yawan magana da bata da fa'ida, magana 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 a'a, sai ya zama dole ma kuma ka faɗa abin da yake da fa'ida. Wala inna dimta ala sukutika marratan, yace idan har zakai nadama akan shirinka sau daya, falaqad nadimta ala alkalami mirara, yace to sai kai kuma nadama ba daya ba ba biyu ba kuma ba goma ba akan yawan maganarka. In dai zaka tsinci kanka kai nadama akan kai shiru sau daya, to kuma sai ka tsinci kanka kai nadama sau 100 akan yawan magana, saboda kai yawan magana yafi illa sama da yin shirinka. Shi yasa suke cewa wai in kana alkalamu min fiddatin fasukutu min zahabi, wai in zance ya kasance daga azurfa yake saboda kyau da kayansa, to shi kuma shiru daga zinari yake. Kaga da zinari da zinari da azurfa ko ne sama da wani zinari ne sama da wani. Shi yasa akan gane ma haiban mutum da girman sa galibi da waye shi lokacin da ya bude baki ya magana. Galibi zaka ga mutum a cikin riga ya sha babban riga ya sha rawani ko ya sha kaya na girma da alfarma, sai ya maka kurjini irin wannan ne dama ya tsorata da babban riga, magana take jawo wannan. Kaga da ya shiru da ya maintain din wannan dignity din nasa, an ci gaba da kallon girman sa. Shi yasa wani malami wani mawaki yake cewa waka'inin taramin samitin laka mu'jibun ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi, yace so da yawa zaka ga wani ya shiru ya burge ka ya kayatar da kai, kaga wani babban mutum, yace to amma karuwar wannan girman nasa da matsayin sa idanka ko raguwar sa yana daga lokacin da ya bude baki ya magana, shikenan ko ya zubar da kansa ko kuma ya dauka kansa. Shi sa ƴan uwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tattara mana waɗannan abubuwa kamar yadda zamu je malai karanta mana. Yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, falyaqul khairan, ya kasance alkhairi ne zai fito daga bakin sa, idan ba haka ba fa aw liyasmut, ko ya shiru. Wancan lokacin da muka karanta wannan hadisi ne mana ishara zuwa ga maganan malam Imam Nawawi, Allah kara masa yarda, lokacin da ya kawo wannan hadisin sai ya kokarin raba zance gida uku. Akwai zancen da yake alkhairi ne mahab tsantsansa, akwai zancen da yake sharri ne mahab sharri ne tsantsansa, akwai zancen da yake halal ne ja'izi ne halatta kai shi. Imam Nawawi yace to zancen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kai ana shine fa alkhair hatta ja'izi, sai ya zama dole, mana hira ta tattaunawa da kullum ba a hana ka ba za ka yi kayar ka, amma da za ka yi shiru ba kai hirar ba sai ya kasance babu wani matsala a kanka yafi kuma, amma duk abin da yake alkhairi ne sai ka faɗe shi. Allah subhanahu wataala ya samu dace. To shine malam ya kawo mana ya ce fi sahihil bukhari, hadisi ya zo a cikin sahihil bukhari, an abi hurairata radiyallahu anhu, daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda, an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, shine hadisin da muka gabatar yanzu. فهذا الحديث المتفق على صحته ما لتي كاغ wannan hadisin da malamai biyu suka hado akan ingancin sa sune Bukhari da Muslim, nassun sarihun fi annahu la yanbaghi lil insani ay yatakallama, nassi ne qarara a fili da yake nuna cewa baya kamata bai kamata ba ga mutun yayi zance ko yayi magana, illa idza kana al kalamu khairan, sai idan zancen nasa ya kasance alkhairi, shine abin da na gaya mana. idan mutum ya tashi ya bude baki zai magana ya kasance abinda zai fito daga bakin sa menene alkhairi ne in ba haka ba fa ya shiru wa huwa allazi zaharat maslahatuhu lil mutakallimi zancan da yake alkhairi ne ko shine zancan da masalarsa ta bayyana ga shi mai zancan ala abu musa sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ira da aminci su kara tabbata a gare shi ayyul muslimina afdal wannan muslimi ne daga cikin musulmi yafi falala wannan nau'i na muslimi ne yafi falala akan sauran musulmin kala sai annabi ira da aminci su kara tabbata a gare shi ya bashi amsa da cewa man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin in kana neman musulmin da yafi kowa shine kallin musulmin da musulmi ƴan uwansa suka kubuta daga sharri da cutarwar harshen sa daga kai ko da ka fi shi sallah ko da ka fi shi azumin nafila ko da ka fi shi yawan sadaka amma shi baya cutar da mutane da harshen sa da hannun sa kai kuma kana yi tana sallah to ya fi ka alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta yan uwa saboda matsalar shi sallarka da azuminka duk za su amfane ka ne kai za su amfana sallarka ba su amfano ni ba ladansa kanka za su dawo amma cutar da za ka yi wani fa cutarwa ce da ta tashi daga kanka ta haura kan wani abu ne da laifinsa bayan kai ka cuci kanka ta hanyar zakewa abinda Allah ya hana shi ne cutar wani sannan kuma ka cutar da wani ka sanya masa rashin jin daɗi ka jawo masa wani abu na rashin so a cikin rayuwarsa Allah madaukakin sarki ku baya su to shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk musulmin da ya iya kame hannunsa da harshensa da cutarwa mutane to wannan yafi kowanne musulmi falala wa fi sahihaini haka yazo a cikin bukhari da muslim wannan shine gabar da zamu tashi kamata a ce mun tashi akan ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innar rajula haqiqa mutun la yatakallamu bil kalima zai yi zance da wata kalma abinda ake nufi da kalma shine zance da jumla cikakkiya al kalimatu a larabci tana zuwa da ma'anar me jumla shi sa ake cewa kalimatu shahada ba haka bane kalimatu shahada an tambaya ne ce me ce ce kalimatu shahada sai a ce me la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah haka ne to wannan kalma ce ko jumla wannan kalma ce ko jumla ce mufida in aka ce kalma shine kamar in ce insanun addaru alkitab wannan ita ce kalma fa kawai kalma ɗaya kenan amma zancen da ya zama zance full sentence kenan shine ita ce jumla to na ce la ilaha illallah ba abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wannan kalma ce ko jumla ce to amma kaga ya sunanta me ake ce mata kalimatu shahada an fahimta to da kalarafi lokaci suna cewa kalma suna nufin jumla shi sai Allah madaukakin sarki ce a kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalla innaha kalimatun huwa qailuha lokacin da Allah madaukakin sarki zancen da ya kawo a bayan wannan zance ne dogo da ɗan wuta rabbana akhrijna minna fa in udna fa inna da sauran su to sai Allah ya ce kalla bada innaha kalimatun wannan ai wani zance ne kawai sai Allah ya kira shi da kalma kaga kalma me ake nufi zance sentence mai zaman kansa ko kace jumla to nan ma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kallam lalle mutun yakan yi zance bil kalima da wata kalma wani zance da yake cikakke kenan ma ya tabayyanu fiha ai ma yufakkiru fiha bi anna bai yi tunani wannan kalma ko wannan zancen da ya faɗa ba haramun ne kawai zance ake yi irin zancen zaman majalisa kakati ake yi tattaunawa ake irin abubuwan ya kamata ya shiga ayi da ya kawo zancen da yake dan ya ba mutane dariya ko dan shi ma ya shiga sawun ba su ba da labari a majalisa sai kawo nasa labarin kwata-kwata bai kawo zance ne da Allah zai fushi da shi ba kwata-kwata bai ɗauka abu ne da Allah ya hana ba sai ya faɗa ya wuce tashi su gaba da harkokinsa ya manta irin wannan zancen da zai faɗa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ya zallu biha fin nari wannan zancen da zai faɗa zai afkar da shi cikin wutar jahannama abada ma bainal mashriqi wal maghrib, nisan abin da ke tsakanin wanda bai kawo shi akan sa cewa zai bashi matsala ba. Irin wannan zancen sai Allah ta shi kiyama, sai ga wannan zancen ne sanadiyar afkawa sa cikin wutar jahannama, nisan da zai a cikin ta yafi nisan mafudar rana da mafadar rana gabas da yamma ke. Allah ya kiyaye. Wannan hadisi ɗan uwa Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Malam Ibn Imam Al-Baihaqi a cikin littafin sa Shu'abul Iman, Malam Albani ya inganta shi a cikin Silsilatul Ahadisu Sahiha, wa fi Muwatta'il Imam Malik min ruwayat Harith Al-Muzani. Malam ya ce haka nan hadisi ya zo a cikin Muwatta ta Imam Malik bin Anas, Allah ya masa rahama, daga ruwayar Bilal ibn Harith Al-Muzani ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ce innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala, lalle mutum yakan yi zance da wata kalma, da wani zance, zanaka da yardar Allah madaukakin sarki, zance ne da zai iya saman masa da yarda, ala ma'ana zance ne mai kyau, kalma ce da ake so sai ya yi ta. Ma kana ya zunnu an tabluga ma balagat, bai taɓa tsammani wannan kalmar da ya faɗa za ta kai matsayin da za ta tura ta je inda ta je ba, bai taɓa tsammani ba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce yaktubullahu ta'ala biha lahu ridwanahu ila yawm yalqahu, Allah maɗaukakin sarki zai rubuta masa yardarsa sakamakon wannan kalmar da ya faɗa har zuwa ranar da zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki. Kalma ce zaka yi shi mai kyau, ka san zance ne mai kyau, amma kai baka tsammani ya kai yadda ya kai, baka tsammani zancen zai baka darajar da ya baka. Shi sai ƙwan aka ce abu alkhairi ne, in aka ce musamman a ce maka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gada, kada ka kalle shi a matsayin karami, kada ka rena shi, ka yi shi kawai a matsayin imtisal awamir rasuli sallallahu alaihi wasallam, ban umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kai shi kawai a matsayin haka, baka san wannan zance ne daga cikin zantuttukan da kake na alkhairi Allah zai karba ba, baka san da wanne ne Allah madaukakin sarki zai ma gafara ba, baka san da wanne ne Allah zai saka aljanna ba, baka sani ba. To shi sa annabi yake gaya mana irin wannan, ba a rena duk abin da yake na alkhairi, saboda haka zaka yi zancen da baka kawo zance ne mai muhimmanci ba, sai Allah subhanahu wataala ya karbi wannan zancen ya yarda da kai yayi tarbu. Haka nan kuma a daya hannun mutum yakan yi zance da wani zance ko da wata kalma min sakhtillahi ta'ala, zancen da yake kunshe da fushin Allah madaukakin sarki, ma kana yadhunnu an tabluga ma balagat, shi ma bai tsammani wannan zancen ko wannan kalmar ta kai inda ta kai ba, ta kai matsayin da ta kai. Na gaya muku tun da cewa wani lokaci ma mutum fa wasa yake Allah, wasa ne kawai mutum zai faɗi wata magana, zancen da in bai wasa ba zai iya fitar da shi daga musulunci gaba daya, zancen da in bai wasa ba zai iya nesanta shi da rahamar Allah subhanahu wataala gaba daya. Shi sa addinin musulunci yace wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan, duk abin da ka san baka da ilimi baka da sani akan sa, to kada ka rinka kokarin kutsawa, kada ka rinka kokarin sa bakin ka a ciki, kada musamman ƴan uwa janibin dake da alaka da addini, kun ga wannan area area ce mai matukar hadari wallahi, za ku ga saboda yanzu social media ta zamto mana bala'i da masifa, Allah madaukakin sarki ya shirye da matasan mu, ku duba yadda wasu matasa a kokarin content creation, suna kokarin creating din content da za su sa a gani, sai ga suna kokarin yin wani abu na bandariya hatta wa addinin su na musulunci. Mutum zai faɗa abin da wallahi in bai wasa ba sanadiyar fitarsa daga addini kenan, ba a wasa da abin da ya shafi addini ɗan uwa. In aka ce abu Allah, aka ce manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aka ce addinin musulunci, to ba a wasa da su, ba a wasa da su. Munafikai abin da suke faɗa lokacin da aka tafi yaƙi cewa suke yi da annabi da sahabbansa waɗannan masu ƙaton cikin masu kaza su za su iya wani yaƙi, ai ba abin da za su iya yi, suna izgili suna dariya. Da zancen ya dawo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya, abinda Allah yake ce musu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una. Yanzu ku duba irin yadda Allah yake magana, kul abillahi, yanzu da Allah ne, wa rasulihi wa ayatihi, da ayoyin Allah, addinin Allah, wa rasulihi, da manzan Allah, kuntum tastahzi'una, kuke izgili, la ta'tabiru, kada ku bada wani hanzari. Allah madaukakin sarki ya toshe musu duk wata kofa da za su zo su bada wani hanzari, ko sun bayar Allah ba zai karba ba. La ta'tabiru, kada ku bada wani hanzari. Allah da kansa yace kada kafartum ba'da imanikum, kun kafirta bayan kun riga kun imani, da kun shiga, yanzu Allah da kansa ya cire ku. To tunda Allah ya cire ka daga addini, akwai wanda ya sai mai da kai kuma? Ku duba abin da suka faɗa ƴan uwa. Yanzu wasu daga cikin yaran mu, irin abubuwan da suke zuwa su yi, wallahi munin sa yayi kusa da wannan, ko ya kai wannan, wai da niyyar kawai su bada dariya. To idan sun bada dariya, an yi dariya kuma sai me? Karshen abu su samu followers, su samu viewers, su samu liking, su sai me, ko Facebook su biya su, ko TikTok su biya su, nawa suke biyan gaba daya? Kai ka taba ganin wanda ya kuɗi da kuɗin TikTok? Ka taba ganin wanda ya kuɗi da kuɗin Facebook? Da wahala akwai wanda suka samu kuɗin na gaskiya, amma ɗaiɗaiku ne, ba su da yawa, ɗan kaɗan ne, ba su da yawa. Amma dai musamman arewacin Najeriya, kai ka taba ganin an ce ga wani yayi shahararren kuɗi da TikTok? Amma nawa ne ba su da alaka? Akwai wanda ko har ko account guda ɗaya ba shi da shi a Facebook, amma kuma kana bayanin mai kuɗi a arewacin Najeriya sai ka sa shi, ba haka bane? To shi TikTok ya je samu irin wannan shirman da shiridi ta tsaya, ya je samu kuɗin sa? Matasa ku yi wa kanku faɗa, ku je ku nemi sana'a, ku samu kuɗi sosai. Ba a hana ku yin Facebook da abubuwan su, da waɗannan abubuwan ba a hana ba, matuƙar ba abin da za ka yi saɓa Allah maɗaukakin sarki ba. Amma a yi wasa a nan, komai sun maida rayuwarsa haka, wadda wannan za su samu kuɗi. Ai ƙarshen lalaci ya kama matasan mu na arewa, ƴan uwa, wallahi ƙarshen lalaci kenan. Wani ya baro aikinsa, wani ya baro sana'arsa, karatun sun ƙi su mai da hankali a kansa, kawai sun zama wai content creator. Saboda Allah, ana za mu ci gaba, duniya ta ci gaba, ana ta ƙere-ƙere, ilimi yana ta samun taƙaddum, ana ta tunani yadda za a ƙara yin kumbo wanda zai je sama ya wuce inda ya je, wanda aka raba suka je. Ana ƙera motoci kala-kala da mashina masu sola da kaza da kaza da kaza, amma matasan mu sun zo sun bage, suna content creation tsakani da Allah. Tsakani da Allah, content creator me zai mana arewacin Najeriya, me zai zama mana? Wallahi inda ka san akwai aiki ja a gaban mu kenan arewacin Najeriya. Allah ba mu shirye ci gaba kwata-kwata, ba mu shirye ci gaba. Wasu suna yi, yaran mu suna tasowa, kuma abin yana burge suna ƙara shiga, abin yana burge suna ƙara shiga. Allah ya kiyaye. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ce mutum zai faɗi kalmar da take ta fushi ce ga Allah subhanahu wa ta'ala, bai ɗauka ta ka inda ta kai ba, yaktubullahu lahu biha sakhtahu ila yawmi yalqahu. Allah maɗaukakin sarki zai rubuta masa fushinsa da wannan abin da ya faɗa na kalmar da bai ɗauka wata aba ba ce, har zuwa lokacin da zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki. Malaiti wal ahadithu sahihatu bi nahwi ma zakarna kathira, hadisai ingatattu wanda suke da kwatankwacin ma'anonin abubuwan da muka ambata, na hana irin waɗannan zantuttuka marasa amfani, na hana irin waɗannan zantuttuka masu jawo matsala a cikin addinin mutum, malaiti suna da yawa. Wa fi ma asharna ilayhi kifayatu, sai dai cikin abin da muka yi nuni zuwa gare shi dan abubuwan da muka kawo, to sun isa, sun wadatar. Malaiti wasu ila ba'aduhum, an tambayi ɗaya daga cikin magabata, aka ce masa kam wajadta fi ibni adama min al'uyubi, nawa za ka iya irgawa daga cikin aibin da ka samu a cikin ɗan adam, aibi nawa kake gani ɗan adam yana tattare da shi, aibi nawa da wanne da wanne, aka tambayi ɗaya daga cikin magabata. Faƙala sai ce hi aktsaru min an tuhsa, ai aibin da ɗan adam ke tattare da shi ya fi ƙarfi a ƙididdige shi, ya fi ƙarfin wani mai ƙirga ya irga shi gaba ɗaya, ya fi ƙarfi. Sai ce wallazi ahsaituhu, ni shi yake bayani, shi wanda na iya kiyayewa ni, ya ce samaniyata alafi aibin, akwai aibi 8,000 shi nasa kenan wanda iya kiyayewa. Wani ma in ka same shi zai kawo maka wasu 8,000 ɗin, wani ma zai kawo maka wasu 10,000, ba haka bane? aibin me shi me bi shi aibin inda ya rayu garin da ya rayu akwai wannan garin da ana aibin da ba a yi a garin su ba aka bane yanzu ko Kano ka bari ko Kano ka bari ka shiga kudu ba ma ka ba kasa ba ka shiga kudu sai kaga wata sabuwar rayuwa da baka saba garin ta arewa ba duk wanda yake tafiye tafiye yake dan tsallake tsallake ya sani in ka ba arewa ka shiga kudu sai kaga wani abin da baka saba ganin sa anan baka saba ganin sa anan abubuwa ne gashi na kuma mutane duk ba ruwansu na taɓa ba ku labari cewa mun je wani gari ko wata ƙasa makotanmu nan Benin Kwatano akan titi irin junction din titi kan titi irin kamar titi mai hannu biyu to a tsakiyar muna tafiya akan mashin mace kawai ta zo ta daga sike din ta sai kawai ta fara fitsari a tsaye wallahi kowa da ta wuce ko a jikinta nace in ma da yake ya saba ya saba zuwa ya ce wannan ai ba wannan abu bane haka suke nace to Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani Allah ya kiyaye haka al'amari yake shi sa aibin da zaka yi irgawa anan wani in yaje wani jan kuma zai irga aibin da ba shi ba to shi yace wanda ya iya kiyayewa guda 8000 ne amma sai ya faɗa ta magana mai ban kai sai ya ce wa wajadtu khaslatan in istamalaha sai na samu inji shi yace sai na samu wata dabi'a guda daya idan mutun yayi amfani da ita sutiratil uyub kulluha dukkanin aibin nan guda 8000 za su iya sitir cewa su kuya ba a gansu ba wahiya hibdul lisan shine kiyaye harshe ɗan uwa kun yadda da shi na yadda da shi wallahi in zaka iya kiyaye harshen ka ɗan uwa zaka fita daga cikin aibu da yawa ko da ba gaba ɗaya ba amma mafi yawa daga cikin aibo ba zaka fita da su Allah madaukakin sarki zai kubutar da kai مالك وحيا حبض اللسان سيتجنبنا الله معاصيه واستعملناه فيما يرضيه إنه جواد كريم الله من أكين سركي يكبتدمو ينيسن تامو دك سابا مسا واستعملناه فيما يرضيه الله يأمفاني دمو وجن ين أبندا زي يرددش إنه جواد للي الله من أكين سركي ميكوتاني كريم كما ميكرمتين مالك موئذة wa'azi wanda kun riga kun sani dama kaidan malance ko duk karshen babi sai wani lokaci yakan kawo mana wa'azi ya dan a dan motsa zuciya yace mau'izatun wa'azi ayyuha al'abdu ya kai bawa la shay'a a'adhu alayka min umrika wa anta tudayyi'uhu yace ba wani abu da yake mafi daukaka mafi tsada mafi girma a gare ka min umrika kamar rayuwarka sai dai kuma wa anta tudayyi'uhu sai gashi kai kana tozartar da wannan rayuwar taka babu abin da yake da tsada a wajen mutum kamar rayuwarsa dan rayuwa dan adam gaba ɗaya ɗan uwa su ne waɗannan sakwanni da mintuna da awoyi da kwanaki da satittika da watanni da shekaru da muke shuɗe su waɗannan su ne rayuwar ɗan adam ɗaya daga cikin magabata ya ce yabna adama innama anta ayyamun kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka yace ya kai dan adam ka sani cewa kai fa kwanaki ne kawai duk lokacin da kwana ɗaya ya wuce to an yi subtraction din wani bangare ne na jikinka ba haka bane idan yau da muke cikin litinin ta wuce to a cikin kwanaki na da zangi wanda Allah ya rubuta min litinin ta wuce shikenan na rabu kenan fa ba haka bane na rabu to haka dan adam yake duk kwanan da ya wuce kai ne kake raguwa to kaga kwanakin kai ne kenan shi sa kaga kwanan ka na karshe idan yazo shikenan kuma dole sai mutun ya tafi fa idza jaa ajaluhu la yasta'khiruna anhu sa'atan wala yasta'khiru dole sai mutun ya tafi to amma sai kaga mutun yana tozarta waɗannan kwanaki da waɗannan awanni wajen yin abin da ba zai amfanar da shi ba yace wala adu wallaka kash shaytan mutun ba shi da wani maki kamar shaytani sai ce wa anta tuṭīhu kuma sai gashi abin mamaki mutun yana wa shaydan biyayya da Allah haka ne ko ba haka bane haka ne Allah madaukakin sarki ya ce bana inna shaytana lakum bi aduwwan fattakhidhuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Allah ya ce lallai shaydan maki ne a gare ku sai Allah ya ce mana ku rike shi a matsayin maki inji Allah fa ya ce mana mu rike shaydan a matsayin maki dan ma Allah madaukakin sarki ya fito maka da abun fili sai ce inna ma yad'u hizbahu, shi shedanin nan da Allah ya ce ku rike shi a matsayin matsayi, a matsayin maki, yana kiran kungiyar Habis Sa'idi a cikin ɗan wutar jahannama, ita ce wutar Sa'ir. Allah ya gaya mana shedan maki ne, kuma mu rike shi a matsayin maki, sai malai ya ce wa anta tu'ihu, sai gashi mana yau shedani biyayya. Duk cikinmu gaba ɗaya babu wanda wani lokaci za a gaba yawa shedan biyayya, ba haka ba ne? Sai dai Allah ya yafe mana mu yawaita istighfari da ayyukan alkhairi, sai Allah ya yafe mana abinda muka yi na zunubi. Malai yace wala adarra min muwafaqati nafsika wa anta tusafiha, babu abinda ke cutar da kai, kai dan adam, kamar biye wa san ranka, shine muwafaqati nafsika, biye wa san ranka. Malai yace wa anta tusafiha, sai gashi kuma kai kana san wannan ran naka irin so da idan ta yi maka umarni ba ka iya saɓa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratu Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa me la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, wa ma ubarri'u nafsi, Allah ya ce innan nafsa, lallai rai, la'ammaratun bisu'i, mai umarni ce da mummunan abu. Allah ya ce sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya kubutar da shi. Kamar za a ga da yawa muna bin san ranmu ne wajen yin abubuwa da yawa, malai yake mana wa'azi ya ce wala bida'ata siwa sa'ati salamati wa anta tasrifu fiha, ba wata haja, bida'a shi ne haja, babu wata haja da kake da ita siwa sa'ati salamati, mafi tsada a gare ka kamar lokuta da kake cikin aminci, ba rashin lafiya, ba kaza, ba talauci, kana cikin halin lami lafiya, ba yaƙi a inda kake, babu rashin lafiya. Allah ya kubutar da kai duk daga waɗannan abubuwan, ya ce wa anta tasrifu fiya, sai dai kuma kana barna a cikin wannan lokacin. Lokutan da Allah ya baka kana cikin halin lami lafiya, ba yaƙi ake ba, sannan ga lafiya Allah ya baka, sai kaga lafiyar da lokacin gaba ɗaya mutum yana tafiyar da su akan abin da bai kamata ba. Malai ce laqad مضى من عمرك الأطايب فما بقي بعد شيب الزوائب, yace laqad madha min umrika, haqiqa ya shude, ya wuce daga cikin rayuwar, daga cikin rayuwarka, al-atayib, lokaci mafi kyau, mafi tsada, lokacin samartaka, lokacin yarinta, lokacin da kake ji da ƙarfi, wannan lokacin galibi idan mutum ya tsufa ka wannan lokacin ya wuce a kansa. Malai yace fama baqiya, babu abin da ya ragowa ba da shaibin zawa'ib, yanzu kuma sai mai sai furfura a gashin gaban kai, shine az-zawa'ib, gashin da yake gaban kan mutum, furfura duk ta fito ta cika shi, lokaci mai da mutum zai mori rayuwarsa, yake jin karsashi kamar wani dan doki, ya wuce, ya wuce, yanzu lokaci ne na me na alallaba a karasa, lokacin ya wuce. Malai ce ya hadiral badani والقلب يا حاضر البدن والقلب غائب, يا wanda yake halatto da gangan jikin shi amma zuciyarsa a fake, ma'ana ya mutumin da yake fifita gangan jikin shi akan me, akan zuciyar shi, yana ba gangan jiki duk abin da yake so amma zuciya kuma ya wofuntar da ita. Mai gangan jiki yake so shine abinci mai kyau, tufafi mai kyau, gurin zama lafiyayye, wannan shine abin da gangan jiki yake bukata, da iska ta tacciya da mutum zai shaka don ya rayu. To duk wanda ya samu wa kansa, baya sa kaya marasa kyau, baya cin abinci mara kyau, ya gina gida mai kyau, ya samar da good atmosphere a duk inda yake rayuwa don ya rayu a cikin aminci, amma kuma sai ka samu a lokaci guda kuma bai iya sallah ba, a lokaci guda kuma bai san yadda zai gyara tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki ba, kaga ya raya gangan jikinsa, zuciyarsa mai ya fakar da ita. Malai yace ijtima'ul aibi wa shaibi min jumlatil masa'ibi, lallai haduwar waɗannan abubuwa guda biyu matsala ne, ga aibobi da yawa mutum ya tara ga kuma tsufa ya zo, shine ijtima'ul aibi, haduwar aibi wa shaibi da kuma furfura, min jumlatil masa'ibi, na daga jumlar musibu da mutum zai riske su a cikin rayuwarsa. Kaga akwai matsala fa, ga laifuffuka kala-kala, ga zunubi iri kaza, ga kuma tsufa ya zo, kuma ba a daina zunubin ba, ba a daina zunubin ba. Galibi zunubi ana yin sa ne lokacin da mutum yake da yarinta da karsashi a jikinsa, da yawa masu laifuffuka wasu idan suka tsufa sai ga sun daina sun sa duda, amma mutun ya kai shekarun tsufa duk da haka bai sadu da ba ya zamo saban abin da zai saba Allah madaukakin sarki wannan akwai matsala a rayuwarsa mallai yace yum bi zamanu saba lokacin yarinta da samartaka ya riga ya shude ya wuce wa hubbul habaibi da kuma soyayyar ƴan mata sune al habaibi habibatu jam'i ne na habiba duk wannan lokaci ya riga ya wuce wannan duk na samari ne matasa amma mutumin da ja shekaru suka ja shekara 60 70 da sauransu wannan mai na rasa da wani soyayya mata ba nashi bane sai ce ka faza jaran wa'idan tashibu minhu adh-dhawa'ibu ay ya isa gargadi da kuma wa'azi mutun ya waye gari ya ga kashin sa ya canza daga baki ya koma fari da Allah wannan ba wa'azi bane wa'azi ne shi sa fadin Allah madaukakin sarki da yace waja'akumun nadhir ina ji cikin wata sura ce Allah madaukakin sarki yace waja'akumun nadhir mai gargadi ya zo muku malamai suka ce mai gargadi anan abin da ake nufi ita ce furfura ya ghafilan ya kai wanda ya rafkana fa innahu afdalul manaqib ka sani wannan shine mafi falalar matsayi idan mutun zai gane ta goma shi da rangwame da Allah madaukakin sarki ya bashi lokacin da mutun ya tsufa da lafiyar sa bai rasu ba to wannan na ɗaya daga cikin mafi girman matsayi da Allah ya bashi dan Allah ya raya shi ne mai yiwa idan yana da laifi ya gyara wani ya rasu yana cikin laifin sa bai kai ga gyarawa ba haka ne wani yana cewa sai lokaci kaza yana abinda malamai suke cewa at-taswif sai saufa atubu saufa haka bai ankara ba kawai sai dai ya tsincikansa a cikin tsakankanin dabarun kabari ya mutu amma mutum sai ya tsufa ga furfura kuma karfinsa ya fara tafiya shi kansa ya san danja ce ake haska masa lokaci ya fara yi kaga wannan dama ce matsayi ne wallahi da Allah ba mutum sai mutum ya koma ya tare a fadar Allah madaukakin sarki ta istighfar ya ci aikin alkhairi mai yiwuwa duk abin da ya bayi Allah madaukakin sarki sai ga ya gafarta masa dan dama babban abin da ake la'akari da shi ɗan uwa shine ƙarshen ba farko ba Allah ya sa ƙarshen mai kyau mallai ta ainal buka li khawfi al-azim at-talibi ina kuka da ya kamata mutun ya rinka yi li khawfi al-azim at-talibi dan tsoran mai girma wanda shi kowa yake nema shine Allah madaukakin sarki lokacin da mutun ya tsufa ai kamata a ce ya koma ya ta kuka yana tana irin laifuffukan da ya gyara dama ce Allah madaukakin sarki ya bashi aina zamanul ladhi da'a fil mala'ib ina lokacin da ya tozarta lokacin da ya lalata ya batar fil mala'ib a guraren wasanni yaje gurin wasa kaza wasu internationally ma ana wani abu na wasa za a sai tikitin jirgi a tafi saboda akwai dukiya akwai kaza aje a kallon wasa a dawo aje ayi wasa duk ina wani lokacin da mutun ya bata wajen wasanni yanzu Allah ya baka dama ka girma sai mutun yayi me sai mutun ya fara gyarawa mallai ce nazarta fihi akhir al-awaqib sai mutun yayi duba a ƙarshen lamarin sa cikin abubuwan da ya lalata cikin abubuwan da yayi shine amfanin lokacin da aka bashi kam fil qiyamati ma adami'in nawa ne a cikin zaka samu a tashin kiyama idan Allah ya tashi kiyamar sa ma adami'in sakibin tare da hawaye mai kwarara a idanuwan sa ala zanubin yana kuka akan zunubin da ya aikata qad hawaha kitabul katibi wanda wannan zunubin nasa rubutun mai rubutu ya tattaro su duka ya rubuta suna nan suna jiran sa tunda zai gyara ba duk abin da ya aikata kuma gashi nan rubutun mai rubutu kiraman katibi ne ya alamuna ma taf'aluna suna nan sun rubuta gaba daya littafin kuma yana nan a ajiye jira ake kawai kaje a bude maka a ce ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba a baka kayan ka karanta to amma kai da Allah ya baka dama ka girma dama ce mai kyau da mutun ya kamata ya gyara zunubin sa mallai ce malli idza qumtu fi mawqifil mahasibi wa qila li me ke gare ni idza qumtu fi mawqifil hisab idan na tsaya a gurin da za a yi hisabi wa qila li aka ce da ni ma sana'ata fi kulli wajibin me ka aikata a cikin kowanne wajibi da Allah ya dora maka me kai da iyakai kai shi yadda Allah yake so ka sauke shi yadda Allah ya umarta kabu Umar nan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin sa dole ne sai an kowa wannan tambayar kam sana'ata fi kulli wajibin me ka aikata a cikin kowanne wajibi kaifa tarzu an najata wa talhu bi asri al mala'ibi mala ce to ya za a yi maka rinka fatan kubuta bayan mutum ya yi wasa da duk wani gurin wasa duk wani abun wasa ya yi wasa da shi lokacin da yake rayuwarsa idan atatkal amani bi dhannil kadhibi idan burace burace suka zo maka da zato na ƙarya duk wani buri da zai zama mutum da zato zato na ƙarya sai mutum ya dauka ya sashi a zuciyarsa kuma ya ce sai yayi shi mutum buri ne kala kala a cikin zukatansa kuma galibin su ba masu kyau ba zai yi kaza zai zama kaza zai tara kaza zai yi kaza kuma ba shi da hanyar da zai yi su duka malaci al-mautu sa'abun shadidun marrul masharibi kaga mutuwa sa'abun abace mai matukar wahala shadidun mai tsanani marrul masharibi mai dacin kwankwada mai dacin sha mutuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da yake kan shimfidar mutuwa lokacin da bashi da lafiya sallallahu alaihi wasallam duk girmansa da matsayinsa da martabarsa a wajen Allah subhanahu wataala annabi ruwa aka sa masa a kusa da shi yana sa hannunsa a cikin ruwan ya shafa a fuskarsa yana la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah wallahi mutuwa magagi ne da ita inna lil mauti la sakarat magagi ne da mutuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutuwa ta zamto wa annabi ma da magagi waye ni ko kai waye isa ya ja waye isa kuma ya sha babu malaita lalle mutuwa tana da daci wajen sha yulqi sharruhu mutuwa tana jifa da sharrinta bi kasi suduril kataibi da kofin ta tana jifa da sharrin da sharrinta ta jifa da kofi suduril kataibi a kirazan rindunoni alkataib jam'i ne na katiba alkatiba shine kamar rinduna idan mutuwa tazo ta tinkar rinduna ita kadai dishe ta shafe ta tafi da su ita kadai fanzur li nafsika mala yace yi duba akan kanka ka kalli kanka da kanka wantazir quduma alghaibi sannan kuma sai ka jira zuwan wanda baya nan ita ce mutuwa yanzu ba ta nan amma da zaran lokacin ta yazo za ta yi ne za ta zo ya'ti bi qahri mala yace mutuwa tana zuwa ne da rinjaye babu wanda ya isa mutuwa ta zo masa yace ba zai tafi ba babu shi in banda abin da ya faru sau daya da annabi Musa alaihi salam da annabi Isa annabi Musa da annabi Adam tuwa yaje yace lokacin ka yace a'a ai annabi Adam ya kara min lokaci ya kara min shekaru a cikin shekarun sa karshe annabi Musa alaihi salam sai da ya mangare mala'ikan mutuwa sai da ya dake shi sai ya ce ya ubangiji ka aike ni wajen bawanka da baya san mutuwa Allah subhanahu wataala ya ce aje a ga annabi Musa ya dora hannunsa akan bayan dabba duk abinda hannunsa ya mamaye na gashi an kara masa yaje ya rayu sai to ga abinda Allah ya ce ya Musa sai ce to yanzu idan na dora idan na gama waɗannan shekaru miliyoyi ko biliyoyi ko kaza kuma sai in zo in mutu sai kware daga sai ce ta dauke ni kawai inda yake ne amma an banda wannan kissa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari babu wanda ya isa ya mutuwa ta wurin kai mala yace wayarmi bi sahmin sa'ibin mutuwa tana jifa da kibiya wacce ba ta kuskure sa'ibin shine wacce take samun duk abin da ta saita ya amilan an tabqa saliman min an-nawa'ib yace ya kai wanda yake buri shine amilan wanda yake buri an tabqa karayu saliman kullun cikin lafiya ba rashin lafiya ba bala'o'i ba masifa ya wanda yake buri kullun ya rayu cikin lafiya ba talauci ba jaraba ba kaza mala yace banaita baitan kanasijil anakibi lalle misalin ka shine misalin wanda ya gina gida amma irin gida wanda aka gina shi da mai da yanar gizo mutumin da ya gina gida da ita da babu mai bambanci to duk wanda yake tsammani cewa zai rayu kullun a cikin lafiya ki ba zai rashin lafiya ba wani bala'i ba zai same shi ba wata musiba ba za ta afka masa ba to da shi da wanda ya gina gidan gizo-gizo yake tsammani zai shiga kuma gidan ya kare shi daga ruwan sama ya kare shi daga zafin rana ya kare shi daga sanyin hunturu to duk ɗaya suke ba su da wani bambanci malai ta ainihin lazina alau mutunan rakayidi ina waɗanda suka hau suka yi ɗare-ɗare a bayan ababen hawa sun zuba mulki sun yi abin da suke so duk wani nau'i na abin hawa idan ya fito sai sun siya duk wata mota duk tsadarta ko na wace in ta fito sai sun siya halin sai ina suke yanzu sun tafi daqat bihimul manaya mutuwa ta kuntata musu subulal mazahibi ta kuntata musu hanyar tafiye-tafiye wa anta ba'da qalil kaima da kake raye bayan wani lokaci kadan haliful masayibi zaka zama abokin musibu kala-kala daga wannan sai wannan bayan ka fita daga wannan cutar sai ka fada wancan bala'in daga wannan bala'in kuma sai wannan haka malai ce fanzur ka dai duba dan uwa ka ƙara kallo wa tafakkar kai tunani wa tadabbar kai tadabburi qabla al-ajaibi tun kafin abin mamaki ya zake maka Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ba mu ikon koma zuwa gare shi kafin mutuwa ta zake mana zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa zamu tashi kabira ta 31 abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.